Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne dake tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leka kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Masauraran mu, fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Ina yi muku fata alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau dai maudu'i da zamu tattauna akai abu ne wanda ya danganci batun maganan zancen rabon gado, musamman bangaren mata, domin abun yana kai gona ga iri kuma yana saka mata cikin hali na haula'i. Cikin rayuwar mai tsanani saboda halin da suke tsintan kansu a ciki a yayin da mazajen su suka rigaye gidan gaskiya wajen rabon gado tare da ainihin dangin miji a alkalai masu rabon gado da sauransu. Wannan matsaloli dai kamar yadda nake faɗa yana sa mata su zubda hawaye, yana kai wasu matan ga yin bara saboda samu abin da za su saka a baka, har yana kai ga wasu matan ma ana koran su a cikin gidan mazajen su saboda wasun su basu haihu ba, wasun su ma ko sun haihu ana koran su cikin wannan gidan. Sai ka gani wanda ya dauki nauyin wannan gidan sai ka ga cewa shine zai kasance a wannan gidan da sauransu. Lamari ne wanda a gaskiya mata suna korafe-korafe akai, ashi yasa muka yi kokarin tabo wannan batu mai muhimmanci. To a yau da ina tare da alkali na masarautar birnin Duwa Malam Hussaini, kuma limami masallaci ne, sannan kuma marubucin littafi ne akan batun maganar zancen gado da ya shafi gado baki daya, ba kawai bangaren mata ba. Amma yau dai zamu tattauna ne akan bangaren mata. Kamar yadda na gabatar da Malam Hussaini, to kai tsaye ne zamu fara masa tambaya. Malam Hussaini, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To dai kaji wannan shimfiɗa da ne game da ainihin lamarin da ko ne ce halin da mata suke tsintan kansu a ciki, me za ka iya faɗa mana game da hakan? Kuma ainihin wani ne a yaushe ne wato kayan mutum yake zama abin gado, a wani lokaci ne, kuma wani ne magadan?
A'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man da'a bi da'watihi wa sallama bi sunnati ila al-din, ya yan uwa masu daraja, ya yan masu girma, yan uwa yayyu kan neman nan mata masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai barka. In neman sallar ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kushaka babu gado bai tabbatuwa ko ba a kiran kaya gado sai idan mai kayan ya rasu. Bayan rasuwar mai kaya ake kiran abin da ya bari gado. Madakar mutum na raye idan ya ce ya raba wani kaya nasu da sunan gado, to ko shakka babu wannan ya ci karo da shari'a, kuma ya yi ma Allah ta'addanci, ya yi manzon Allah tawaye. Don haka mutum ba shi da iko ya raba gado da kansa. domin gado bai dauka sunan gado sai bayan mutuwar mai kaya dan haka takeice bayan mutun ya mutu an tabbatar ya mutu sannan an tabbatar da cewa ya bar abin da za a gada bayan an samu abin da za a gada sannan a samu magada suwaye magada domin kowane mutum daya a cikin mutane kowa yana da mutum 25 masu gado 10 a cikin mata 15 a cikin maza saboda in ka hada jumla gaba daya kowane mutum yana da magada guda 25 waɗanda za su yi gado a kan shi bayan rasuwarsa saboda ka dole sai an samu mutuwa sai an samu kuma abin da za a gada da kuma magada abu na uku da yake da muhimmanci sai an tabbatar wannan kayan da za a gadan bai da matsala ma'ana ba kayan ne da aka bashi jingina ba ba a sani ba ya mutu aka dauka kayansa ne a zo a raba kuma daga baya a zo a samu matsala saboda haka bayan mutum ya mutu kuma ya bar abin da za a gada kuma ga masu gado sai an tabbatar kayan bai da matsala ko kuma a ce ana bin shi wanda za a gada bashi to idan har ana bin wanda za a gada bashi ko da kayan ya tabbata nashi ne to idan ba mai biyan bashin to dole a sayar da kayan a biya masa bashi idan bashi zai cinye abin da ya bari gaba daya to babu zancen kuma gado domin dama sai bayan biyan bashi da wasiya ake tabbatar da gado saboda haka mutum yana mutuwa bayan mutuwarsa ya zanto cewa ya bar magada ya bar abin da za a gada sannan wannan kayan gadon bashi da matsala ta fuskan bashi ko ta fuskan jingina da sauransu saboda haka to a wannan lokacin ne ake kiran kaya a ce masa gado
a to mallam wannan matsalar da mata suke kokawa akai game da musamman mace wacce ta kwashe misali kusan shekaru sama da 30 tana zaune da wannan mai gida nata to amma kuma Allah bai azurta su da haihuwa ba sai kawai ya fadi ya mutu to mafi akasarin waɗannan matan koransu ake yi daga cikin gida da sunan cewa ba su da gado shin mallam meye gaskiyar maganar
to masha Allah ajiya mai muna wannan tambaya na ki wato yana da matukar muhimmanci domin da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli wanda da yawa daga cikin mutane suna ganin kamar adireshin gado shine haihuwa idan mace ta zauna da miji ko da bayan shekara 20 ne ko 30 idan ba su haihu ba idan wannan mijin ya mutu sai aga kamar ita matan alfarma za a yi mata ba ta cancanci gado ba saboda haka za a yi mata alfarma ne kawai dan ba ta wani abu a sallame ta har ana kiran wannan abin ma cewa tumu ne ta kaba kamar dai irin mutum ya yi aiki a zo za a sallame shi da arabar da za a bashi saboda haka wannan kuskure ne kuma zalunci ne ko shakka babu matan aure ba haihuwa ne ke sa ta yi gado ba matan aure asalin abin da ke sa ta gado shine kansa auren da zaran mace ta aure namiji an daura aure bayan daurin aure miji ta mutu za ta yi gado so zaka wannan daurin auren ya halatta mata gado saboda haka ba sai wai ta haihu da shi ba ko ba ta haihu da shi ba a'a aure shine abin da yake halatta wa mata tsakanin mata da miji gado ko shi ko ita mata ko shi miji saboda haka duk lokacin da mace ta aure namiji ko ta haihu ko ba ta haihu ba tana da gado kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wato ba su gado kai tsaye da kansa kuma kada mutane su manta matan aure tana daga cikin wanda Allah ya ba su gado kai tsaye da kansa Allah ya ba mu matan aure gado dama matan aure tana da gado iri biyu idan shi mamaci mijinta yana da 'ya'ya to za a raba dukiya gida 8 a ba ta kashi 1 idan ita kadai ne wannan kashi 1 shi ne nata idan su biyu ne za a raba musu su biyu idan su uku ne wannan kashi 1 za a raba gida uku idan su hudu ne wannan kashi 1 shi za a raba musu gida hudu saboda ka ya danganta da yawan su matan auren
to akwai wata matsala kuma da ainihi mata suke fuskanta wannan sai na ce abu ne wanda ya zama ruwan dare kamar gari musamman a nan kasar Kamaru wato batun maganar zancen takardan aure da batun maganar zancen rabon gado saboda a hukumance akwai su abin da suke yi wanda mace wacce da take da takardan aure ita take da gado amma wacce ba ta da takardan aure ita kuma ba ta da gado to a wannan lokacin mallam yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin saboda ainihi ita wannan matar ta kwashi sama da shekaru 30 fiye da haka akwai manyan ƴaƴa tsakanin su ita wannan amaryan kuma yanzu ta shigo amma kuma sai aka tashi aka yi takardan aure da ita ita wacce ta tsofi a gidan ta wahala ba a yi takardan aure da ita ba sai kwatsam wannan miji sai ya fadi ya mutu a wannan lokacin din ya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin duk da cewa a halin yanzu mun ji cewa majalisar dokoki na kasar Kamaru ta dau wasu matakai to amma yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin din
to masha Allah ga wanda za su saurari tambayan ke na uku kenan zan ce wanda ke kai akan irin matsaloli da ake samu na wato zamani wanda yake a da iyayenmu ko kakanninmu ba su damu da an yi aure a je a yi takarda na shaidan aure na hukuma ko na gwamnati ba wanda a da ba a damu da shi ba don boko ma a da ba a damu da shi ba shi sa takardu da ake yi a yanzu irin na aure an yi aure a je a yi takarda na shaidan cewa an yi aure a hukumance a da babu shi shi sa ba a dinga samun matsaloli ba to a yanzu wayewa da ci gaban rayuwa ya sa idan an yi aure akan je a yi takarda wato na shaidan cewa an yi aure a hukumance saboda ya zama lalura na rayuwa wani abin idan an zo yi sai a tambaye takardan aure sai ana ganin kamar takardan aure shine aure ba idan mace baka da takardan aure da ita ma sai wani zai kwace maka ce ba matanka bane saboda ka dai wannan lalura ne na rayuwa yasa kuma musulmai a yanzu dole a tafi da wannan tsarin tunda ya zama lalura to amma yana da kyau mu sani kafin ka je ka shiga wani harka na lalura ko wani harka na zamani ko wani harka na wayewa ka san cewa kai musulmi ne duk kuma musulmi Allah ya riga ya masa tsari ya masa saiti Allah yana cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun a gaba yace fa ulaika humul kafirun a gaba yace fa ulaika humul zalimun saboda haka shafi guda ne wa'annan narko da bala'i da musiba Allah ya hada ga dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya hukunta ba magana kan gado magana ne mai nauyi shi yasa Allah malakutan sarki da kansa bai bar manzon Allah ya raba gado ba Allah ya ce faridatan min Allah Allah ya ce ni na dauki nauyin raba gado da kaina saboda sarkakiyarsa da wahalarsa da kuma nauyinsa Allah ya ce ni da kaina na raba to zai yi wahala kuma a ce aikin da Allah ya yi wani dan adam ya zo ci masa gyara so zaka ganganci ne wauta ne saboda kawai an yi takardan aure irin na shaidan zamani ki ce wai za ki amfani da wannan daman ki je gaban hukuma ki nuna cewa ke ce ma wata kila matarsa na gaske kuma sannan ki ce ke kin bar tsarin Allah kina so a yi miki shi a hukunce a hukumance saboda su ba Allah suke bi ba tsari ne na san rai da son zuciya so zaka duk musulmin da ya kuskura ya yi wannan gangancin na farko ya fita musulunci da nasan alkur'ani Allah ya ce duk wanda bai yi hukunci da abin da muka hukunta ba kafiri ne
to malama wasu lokuta akwai kyauta da maza ke yi wanda ba mamaki babu wanda ya sani tsakanin su ne da ba mamaki ko amarya ko kuma uwar gida saboda ko nuna kauna da sauransu amma mafi akasari an fi da wato wasu lokutan ko amarya irin wacce bata haihu ba ko kuma irin ƴaƴar da aka haifa a waje wanda ake gani kamar cewa ba za su ci gado ba misalin kamar mafi akasari kamar ƴaƴan waje da kuma ita wannan amaryar da ta shigo da yake gani kamar ba za su iya su haihu tare da ita ba saboda ba mamaki shekarunsa ya ja sosai ita kuma ga ta yarinya kacal wannan kyautar da maza suke wani lokacin a boye sai bayan rai sannan ake gane cewa an yi wannan kyautar din misali yayi kyautar gida ko kuma yayi kyautar gida ko kuma kyautar fili ya bar wasiya amma a rubuce da zai mika mata sai ko zai mika wa wannan yaron din sai idan bayan rassa sannan ake fitowa da ainihi wannan wasiyar da mamaci yayi shin wannan kyautar na iya tashi ya shiga cikin rabon gado ko dai yaya za a iya a tafiyar da wannan kyautar din
to ko shakka babu a shari'a dukkan wanda yake da gado ba a yi wasiya a kansa ma'ana ba a bashi wani abu da kayan gado sai dai idan da wasu dalilai wanda shari'a za ta iya karɓar dalilan to babu laifi to amma idan akan soyayya ne kadai na zalunci domin duk abin da bai kan shari'a zalunci ne in dai irin da soyayya ne kadai saboda mata ƴan matan yanzu nan sun iya ɗauke kan miji ko shanje kan miji da abubuwa irin na zamani ya zanto cewa miji bai gani ya ɗauki wani abu daga cikin kayan magana gado ya miƙa mata to shari'a a kullum tana duba abu wanda yake da daidai akan tsari ko kuma yaya aka yi saboda ka takaice dai a shari'a ba a yin wato ba a kyauta ga dukkan wanda zai yi gado idan kuma hakan ya kasance to su magadan idan sun yadda da abin da ubansu ya yi wannan babu laifi sai a zantar idan ba su yadda ba kuma za a rushe ma'ana za a kwace wannan kyautar da ya ma wannan matan saboda ba a kan ka'ida ya yi ba a kan daidai ba ne zalunci ne don haka ya danganta da wani irin kyauta ne kuma a kan me ya yi ina fatan an gane saboda haka ba za mu iya ba da ansa kai tsaye mu ce kaza ko kaza ba sai an duba a gani a kan me aka yi kyautar sannan kuma idan kyauta na zalunci ne to shari'a za ta kwace yawwa idan kuma kyauta ne wanda ya shafi wato kyautatawa saboda wani kyautatawa da ita ba ta yi ko wani abu makamancin haka wannan babu laifi idan magadan sun yadda to sai a zartar da wannan abin da ya yi amma idan ba su yadda ba za ta tashi wannan abin daga aiki saboda haka ya danganta ba za mu iya ba da ansa kai tsaye cewa ba mu san me dalili ba ba san abin da ya sai wannan kyautar ba ko kuwa ba mamaki ma wata kila su gane kuɗi ne suka saya ya ce to ya bar mata saboda haka sai an bincika sosai sannan mu samu ansa wanda yake na wato daidai saboda haka in dai akan soyayya ne to za a kwaci in dai zalunci ne za a kwaci amma ba mu san akan me yake kyautar ba dan haka dai a shari'ance dai ba wasiya ko ba kyauta ga magaji
masu sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora akai insha Allah ma sauraron mu mun dawo sa'an nan zamu dora akai ku bi mu dai sau da kafa za ku ji yadda ainihin tattaunawan za ta kasance tare da malama Amina. Malama Amina malamar makaranta ce, tana horas da dalibai kanana manyan mata yan aji za ta tofa nata albarkacin baki game da ainihin wannan lamarin da ke faruwa game da mata a yayin wato mazajen su idan suka rigaye gidan gaskiya.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gaskiya a yau mata suna cikin larura irin wannan mata da yawa suna kawo koke-koken su game da waɗannan matsaloli. Ta bangaren mata gaskiya akwai babban matsala sosai, saboda kamar da kika magana akwai family da zaki ga in miji ya mutu basu rike amana ba, dan sai in ce basu rike amana ba domin da yana raye ba za a yi mishi haka ba, sai kiga an dauki ƴaƴa an kwace su musamman in yana da dukiya, domin idan ba dukiya in kin ga an rike miki ƴaƴanki to lalle waɗannan bayin Allah ne. Idan miji ya mutu ya barki ƴan uwansa suka rike miki ƴaƴa kuma bai barki da dukiya ba, to wallahi ki gode ma Allah kuma ki gode musu. To bangaren wanda zaki ga mutum ya mutu ya bar dukiya da yara kanana, sai kiga an kori uwa an kwace dukiya, za a yi renon ƴaƴan ne ba saboda Allah ba saboda zumunci ba, saboda a ci dukiyar su kawai. Bayan mahaifiya ita ce ta fita cancanta ta zauna ta rike ƴaƴanta a kananan shekaru ta yi musu tarbiyya, domin ba kowa bane zai iya rike waɗannan ƴaƴa fi sabilillahi kaman mahaifiya. To gaskiya malamai su yi kokari gurin wayar da kan al'umma dan mace ita kanta tana da gadon mijinta, ta kanta tana da gadon mijinta.
To yanzu a tafiyar dai da ake yi, kasancewa akwai matsaloli da ake samu musamman ta bangaren kamar takardan aure da ake a hukumance, wanda zaki gani wacce take da takardan aure za ta ci gado mai tsoka, amma wacce ita bata da takardan aure kuma ba za ta ci wannan gado na mai gidanta kamar yadda ya dace, komin dadin wanda suka yi da wannan mai gida. To amma majalisar dokoki na kasar Kamaru ta dau wasu matakai wanda yanzu ya danganci wato kamar adinnance za a iya a yi wannan takardan auren a hukumance, wanda zai zauna ne wato a gargajiyance, wanda kuma za a iya a kwato haƙƙin mace ta wannan bangaren din. Wato yayin da mutum ya mutu za a zo a sanar da mutuwarsa, kuma a san yadda za a tafiyar, kuma kasancewa akwai manyan limamai waɗanda suke cikin wato batun maganar zancen tsarin gwamnati a tsarin alkalai, wanda su suke kawo maganganu waɗanda aka tattauna a nan wato majalisu su ɗauko su kawo cikin ko fadan sarki ko kuma ɓangaren alkalai wajen shari'a. To yaya kika ga tasirin wannan abun da zai yi ga al'umma wajen kyautata ƴancin mata game da batun maganan zancen gado tare da ƴaƴansu?
Kai masha Allah, ai ni tsarin nan ma yanzu nake ji daga bakinki, kai tabarakar rahman. To kin ga ire-iren waɗannan alƙalanci da ake yi zai taimaka wa mata su samu ƴancin su. Daga cikin wai a matsayin mu na musulmai, sai kiga mace wai in tana da takardan aure har tana daga kafada tana ce ai ita ce da gida ita ce da gado. To a duniyan an baki wannan gadon, baki a tuna lahira gado a musulunci ba ruwan shi da maganan takardan aure. Takardan aure zamani ne ya kawo shi ake yin sa. To a matsayin mu na musulmai ba za mu ma amfani da wannan takardan auren ba. Wallahi akwai wata baiwar Allah da take bani labari cewa game da irin da matsaloli kamar haka na dangi da ƴan uwa, mijinta ya rasu ya barta da ciki. To mijin ya rasu ya barta da ciki, da ciki a jikinta, tana buƙatar abinci, tana buƙatar kulawa. Ƴan uwansa tunda suka zo suka ɗauki ko jaka 30 ne ko makamancin haka dai ko 40 suka bata, cikin nan kuma ba wai ciki bane wanda ya girma bare a ce ta kusa haihuwa ba wanda ya kalle ta ba wanda ya kula ta to yana aiki shi kuma ya dauki matarsa kamin Allah ya dauki rayuwarsa ya kai ta gurin wannan aiki ita suka sani a wannan gure yanzu da ya rasu mata ba ta da labari sun zo sun dan mika mata dan kudi suka ce gashi tayi fama da shi ta ci abinci ashe sun zaga ta bayan gida domin su je su ce ya mutu a dauki dukiya domin akwai wani kaso da suke bawa mutun idan ya mutu a bawa danginsa ko matarsa ko wani abu makamancin haka suka je dauka sai su kuma suka ki to kinga wannan ma an samu nasara kenan sai suka ki suka ce a'a su ba su san waɗannan mutanen ba ya kawo matar shi suka sani suka zo suka dauki baiwar Allah nan tana cikin takaba suka tafi da ita can tace wuni suka yi rana a gurin aka dauki kudi mai yawa aka basu sai suka kwace kudin kina jin wannan magana suka kwace kudi suka ce ai kudi su ma suna cikin wannan kudi dole za a raba sai suka dauki ko jaka 20 ne ko 40 na manta dai ta gaya min saboda abubuwa sun yi yawa ba lalle bane in rike suka bata suka dauki wannan kudin suya su suka je suka raba to kinga wannan zalunci ne wanda al'umma idon suna rufewa akan wani abu na duniya su sayar da lahiransu gaskiya wannan tsari da gwamnatin Kamaru tayi yayi kyau sosai matuƙa zai taimaka wa mata wanda ake kokarin tauye musu haƙƙi game da abin da ya shafi takarda na aure Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su shiriya mafificiya
a matsayin ki na malamar makaranta malama Amina mun san kuma kina horas da dalibai kanana da manya domin sai na ce manyan mata kuma kin san wasu lokutan jarrabawa ba kai kake nema ba zuwa yake maka kwatsam shin a wannan makarantar kuna fadakar da mutane game da yanayin da rayuwa wata rana ka iya kasancewa kuma ta yadda za su iya wato su yi kokari su kawar da wannan jarrabawar ko kuma iya kare wannan jarrabawar gare su da kuma in hakan ya kasance ya same su yaya za su iya su kawar da wannan jarrabawar ko kuma su rayu da wannan jarrabawar din shin kuna fadakar da yara game da haka da waɗannan matan auren ma
Alhamdulillah na ji dadin wannan tambaya taki kuma wallahi kamar dai kina cikin makaranta ta saboda ni kaina na ketare abubuwa da yawa na rayuwa na ga abubuwa da yawa na rayuwa na ƙara samu ilimi akan rayuwa to daliban nawa da akwai manya matan aure akwai yara akwai ƴan mata wato kashi uku ne to a dukkanin su ko waɗanne daga cikin su musamman iyaye na kan ja hankalin su game da zamantakewa ina ja hankalin su game da jarrabawa ina ja hankalin su akan dai abubuwa da yawa akan samun hakuri akan samun juriya akan tsayuwa akan kafafunka wato kada ka dogara ga kowa saboda wani abu zai iya zo ya same ka in kace ka dogara da miji kawai zaka iya shiga damuwa akan su yi kokari gurin neman abinda za su rufa kansu a siri bi ma'ana kaman sana'a da sauransu duk wani abu dai da na san cewa zai iya cutar da su wallahi na kan yi musu wa'azi akai domin ya kara musu inganci a cikin rayuwarsu wato koda abin ya so ya same su kamar yadda kika ce ba za su ji zafin shi kamar yadda ba a tunasar da su ba ba a farkar da su akan cewa abu kaza zai iya samun ka ba alhamdulillah muna kokari gurin jan hankalin iyaye akan wannan gaskiya nasara ce mai girma a lokacin da Allah ya baka wani abu na karantarwa domin kana da wata dama wanda muryarka tana da girma idan kai amfani da ita ka fadakar da izinin Allah ana samun ci gaba kuma zaki ga mutum wanda babba ne zaki ga cikin ikon Allah ko wani yana da wani matsayi in kai masa magana a matsayin ka na da'i mai da'awa sai kiga ya saurare ka
to ma sauraron mu anan da ya muka kawo karshen wannan shiri sai kuma wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To masu sauraro anan zamu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maimuna Tasadu da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni Julie Leather's Gresham Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.